A ranar Litinin dinnan 1 ga watan Maris na wannan shekara ta 2021 ne, tsohuwar ministan kudin Najeriya kuma mace bakar fata ta farko, Madam Ngozi Okonjo-Iweala, ta fara aikin shugabancin kungiyar kasuwanci ta duniya a birnin Geneva. Ngozin dai na ci gaba da samun shawarwari da kuma fatan alheri daga masana harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma tattalin arziki daga Najeriya. Kwamishinan kuɗi na jihar Niger, Alhaji Muhammad Zakari, ya ce babbar shawarar shi ga sabuwar shugabar kungiyar kasuwancin ta duniya ita ce ta maida hankali wajen inganta cinikayyar man fetur a tsakanin ƙasashen Afirka.
Shawarar da zan bata shine, na farko, kasashen da ke tasowa suna da matsala da kayan da suke shiga kasuwan duniya da shi. Ya kasance kayan da turanci ake cewa primary products, wato kaya na farko na matakin farko. Misali, yanzu man da muke saidawa a Najeriya mai ne da ba a tantance shi ba, ba a komi ba, wani abu kawai dai haka tsurarsa ake saidawa, danyen mai. To kaga idan ya kasance mun kai danyen mai wata ƙasa, can suna tacewa, to yana bada ayyuka, yana bada kuɗin shiga ga ƙasar da ke tacewa din, musamman gwamnatin wannan ƙasa. Amma mu a nan ba abinda muke samu a kai banda face harajin da ake wa kamfanonin da ke haƙo wannan man. Aikin da yake badawa ƙalilan ne, don aiki ne wanda sai an ƙware kuma ba yana buƙatar mutane da yawa ba. To shawara na gare ta shine ta dubi yadda za ta taimakawa ƙasashen da ke tasowa, masana'antunsu da ke tantance ko mai ne ko kuma gyaran kayan amfanin gona ne ko abin nan, kasance sun bunƙasa, an samu aikin yi a ƙasa wanda kuma shi zai taimaka wa waɗannan gwamnatocin. Idan aka yi haka, to za a samu ma wasu kamar za a samu sauƙi. Misali akan a turanci ana cewa migration, mutane da suke barin kasashen da ke tasowa suna zuwa can kasashen da suka cika ba, kan dalilan rashin samun aikin yi ko kuma dai wani dalili na tattalin arziki.
To shi kuwa Alhaji Mamman Ahmad Kwantagora, wanda masanin harkokin kasuwanci ne a duniya, ya ce a gaskiyar magana ita ce sai 'yan Afirka sun tsarkake kasuwancinsu kafin su samu damar cin gajiyar wannan mata, bisa la'akari da ɗabi'u na rashin gaskiya musamman ga 'yan Najeriya.
Yau duk duniya, duk kowane continent, babu inda ya kai Afirka albarkatun ƙasa, ma'adanan ƙasa da harkan kayan abinci, in har za mu zauna mu yi yadda ya kamata, babu ƙasar da ta kai mu. Hilin noma a duk duniya, in ka je Europe, America, Asia, dukkan su waɗannan continent ɗin, babu wanda ta kai Afirka yawan hulin noma kuma lahiyayye.
So kana da za ta samu ƙwarin gwiwar tunawa da Afirka?
Insha Allah za ta samu, saboda ai zuwan ta can ta san irin rawar gani da mutanen Afirka su taka, musamman dai shugaban ƙasarmu na Najeriya. Kuma mun tabbatar da za ta bibi waɗannan shingen da aka sa mana ta cire mana su. Saura da me, mu ma mu zauna mu gyara kayanmu, musamman mu dai a Najeriya. Ai ba shi kaɗai ba, kamar wannan African Fund Free Trade Zone da aka kawo, wanda yake cewa kasashen nan na Afirka wajen 54 ya zama na Free Trade Zone, wato ma'ana zan iya yin kayana daga nan a Najeriya yanzu in je Niger ko in je Burkina Faso ko Ghana ko South Africa in kai su freely. Wannan abu ne mai kyau a gare mu, in mun iya, in mun tashi tsaye a gwamnatance a Najeriya, da sannan mu karan kanmu 'yan kasuwa mu sa mu kanmu gaskiya duk abin da za mu yi da gaskiya. Babban matsalan da ke damun mu a yanzu, ka ce ma ɗan Najeriya, da kamar misali muna kai doya Saudi Arabia, amma yanzu ba a bari mu kai. Akwai ƙasashe da yawa ba, saboda rashin gaskiyar mu, in ka sa doyan za ka isa, sai ga ɗan Najeriya sa wani abu a ciki na haram. Ka duba daga Najeriya zuwa Saudi Arabia da jirgi bai awa 4 zuwa awa 5 ba kuma kiyalla ya wadace mu da kasan da zamu iya nemo komai mu kai Saudi Arabia amma sai an dauko daga Asia inda za a awa 12 awa 20 da kamin a kawo musu muku yanzu kana iya yin abin da kake so kai ka ce ka kai abu fresh kullun da sai da Saudi in jirgi ya tashi nan 12 dare ya isa Saudi karfe 6 na safi a samu abin nan a sa a shago amma me saboda rashin gasken mu an rike muna kamun kasa su gana in ba mai hankali ba su baki na fa su male su bene da ke tare da muna za a je ai factory a can a rinka shigo da kaya nan wanda yake mu ne ya kamata muna wannan amma rashin gaskiyar mu da kuma irin ita kanta a gwamnatance ba a yi tsarin da zai sauwaka yin waɗannan abubuwan ba
wato ni a takaice na fahimce ka sai mu kasashen Afirka mun tsarkake kanmu tukun mun bi gaskiya sannan mu ci muriyar ita wannan ya Afirka da ta samu wannan mukan
madalla haka shike mun dai mu tsarkake kanmu zan baka misali yanzu in ka ce ka kai wake kasan waje kana da bukatan waken mu amma zaka ga yi rahotan turai sun hana shigo da waken mu da sauran kayan masarufi da ba su akai ba wai dun ba su saboda rashin gaskiyan da muke yi abubuwan da muke samu su irin chemical da muke samu su dibbe kamata ba in ba haka ba za su hi son akai namu din saboda mai kasa mu ne muna noma abin amma yanzu in ka tashi ko annan muna ha'inci Yesu ya san mu muna ha'inci to duk kuma abinda kai ha'inci kai kasan waje shi ba za a saurare ka Allah ya muna arziki Allah ya yalwata mu da gamu da mutane hazaka masu hazaka muna da manoma suna noma muna da muta musamman dai a karkara to me zai hana mu zauna mu kan mu hada mu ci gajiyan wannan zuwan wannan mata a wannan wuri ba karamin alheri bane a gare mu zai karo zai bude muna zai haɓaka hanyar kasuwancin mu
to Mallam Yusuf Ladan dan jarida ne kuma masani akan harkokin kuɗi a Najeriya ya ce duk da yake suna da ƙwarin gwiwar cewa ingozin za ta taimaka wajen bunƙasar kasuwanci a ƙasashen Afirka amma fa tana da ƙalubale a gabanta bisa la'akari da yadda siyasar ƙasashen Amurka da China take a halin yanzu
duk da cewa muna da ƙalubalen infrastructure abubuwan more rayuwa hanyoyi matsalolin tsaro da sauransu amma muna sa ran cewa ƙwarewanta da hangen nisan ta da jajircewanta zamanta na ta kasance cikin gwamnatin baya a Najeriya za ta taimaka gayya wurin ganin cewa ta tsame Najeriya ta dora ta akan hanya koda dai a ce waɗannan cigaban da ake sa rai ba su zo kai tsaye ba
amma tana ga tana da wani kalubale da za ta fuskanta ko challenges haka akan shugabancin nata
a to ba a cewa babu ƙasa Amurka ce ta dora ta tai tsaye wurin ganin cewa ta kai ga wannan mukami sannan kuma ƙasa Amurka fa da ƙasar China karmu mance ƙasashe ne biyu da suka fi kowanne ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja kuma mun san irin abubuwan da ke tsakanin su to ko shakka babu wani lokaci wurin yanke wasu shawarwari za ta fuskanci kalubale ta hannun musamman China saboda America ta yi mata tsaye to wasu shawarwari da ya kamata a ce ta yanke domin ganin cewa an samu ci gaba za ta fuskanci waɗannan kalubale tilas akwai su
a jawabinta na kama aiki dai madan Ngozi Okonjo-Iweala ta sha alwashin bin ka'idojin kungiyar kasuwancin ta yadda za ta samu nasarar baiwa kowane dan kungiyar haƙinsa domin biyan bukatunsu Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.